أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب الصلاه والسلام السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تبكير النبي كما تروى أول من صلى الشمس مع الحقوق الصادعة عليك بالشفاعة من شهر دوري يوبا قبيل المتابعة كم شكفاعة كريم المتابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدهم مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شيء قبلي لك بيان إن عبد سبحانه وتعالى يكي من بيان رحمة الله شيوا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ألم يكي الذين يتبعون الرسول ويكي والذين يكاوبا wannan yana nuna maka cewa asalin wancan rahama yalwatacciya allati wuqiat kulli shay wuce Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akai rahama ce asali ta addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin haka ne anan allazina min bai ba'atahu ba kaman yace fa'atu duha للذين يتبعون الرسول النبي الأمي عليه وَلَّا الرَّحْمَى الَّذِي وُسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ذَنْ شَبَّتَتْ بَيْتَى وَوَلَّا الْغَى كُتِي مَا تُبِيَيَّا جَوَنِي مَنْزُو جَوَنِي النَّجِمْ أَلَّهِ شِيْنِي عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَاةُ سَبُدَ جِرْمَ مَاشِي يَكَاوُ أَلْ سَمَيَّدَّا تعريفي اسمي جنى بعد معنى جرم ماوى كمي اعتنى تنشير اسمي ما ونوكشي لكن بعد معنى نجرم ماوى انا نريد ان اصبح نفوس عبايتي ورحمتي وفئات كل شيء وان رحمر اصل انت رحمتي كالامم من زعم
saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan rahama din kamar yadda yake cewa innama fitu rahmatan lilhuda kamar yadda yazo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka shi ne wannan rahama din wadanda suka fi cancanta da wannan rahama farko gabanin kowa to su ne al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi biyayya a gare shi to saboda haka ne a nan yayi bayani saboda annabiyya a nan ba a cewa badalli bayani ne fas'alukuha lilladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya kamar ya faɗi haka ne ar-rasul annabi a nan an haɗa kalmomin guda biyu duka saboda kowannensu makami ne daban-daban kowanne makami ne daban-daban an yi ittifaqi da ijma'in cewa maqamul risala kama da maqamul nubuwa yake wannan ijma'an ne abinda aka yi sabani a kai menene bambanci tsakanin ar-rasul da kuma annabi ne bambanci gabanin ka san bambancin kowanne daga cikin idan aka ce ar-rasul wanda aka aiko shi ne ar-rasul ma'anar sa shi ne al-mursal wanda aka aiko anan fa'ul ya zo ne da ma'ana na ismul maf'ul kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falanas'alanna alladhina ursila ilayhim ولنسألن المرسلين وإنك لمن المرسلين المرسل دع الرسول معنى إليه إذا أتى الله سبحانه وتعالى يا أي قود وإن ونون يا أي قود جكادا لين الله سبحانه وتعالى فذكرنا الرسول ذاك جاني شيوا جبريل دع الله سبحانه وتعالى yake aiko shi da wahayin manzanni mu ana so a tabbatar da sunna ta ta'allumi da ta'limi ne amma mutumin da ya kasance shi da kada ne Allah ne ya aiko shi babu wasita tsakanin sa da Allah subhanahu wa ta'ala dunya ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko ake ce mishi wa innaka latunzilul qur'ana lilladhi hakimin alim ana aka dauki wasiya ta Jibril alayhi salam aka ce yana istiqbalul qur'ani yana haduwa da qur'ani gaba daga al-hakim al-alim Allah subhanahu wa ta'ala to kalimar rasul tana ba ta wannan ma'ana tana is'al wannan ma'ana cewa asali wahayi sai dai daga gun Allah zuwa gun manzalinsa shigo da mala'ikan wahayi Jibrilu ana so a tabbatar da sunna ta ta'allumi da kuma ta'alimi ne wannan shi ne ma'ana ar-rasul da wannan ma'anan za ka gane ar-rasul yana sama da annabi saboda shi ar-rasul Allah ne ya aiko shi shi kuma annabi ne ba da manyan labarin Allah ko ne ba da manyan sha'anonin Allah shi annabi saboda wasu na cewa minan nabuwati ne aka dauko daga naba yanbu anan aka dauko ma'anar sa shine irtifa kenan kasancewar duk wanda yake dauko gaidi yake dauko abubuwan ban mamaki koyayyu shukuni lamurruka na Allah subhanahu wa ta'ala wanda jama'a bautani ba yana gaya musu ya zama su daukakakke wasu suka ce da an dauko ne daga annaba'a aka ce annaba'a a larabci wani labari na ban mamaki wanda da zaran ya fito zai ji gari shi ake ce annaba'a shi yasa ake sifanta naba'a din da girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma yata'alun anin naba'il azim ko kun huwa naba'un azim to saboda haka aka annaba wani a cikin mutane ba su san da zaman sa ba daga labari wanda hankalin su baya dauka to daga nan ne aka dauko wa annabawa suna ake ce musu annabi din annabi ayi shi jami jamul mudakkar sal a shi al anbiya ko al anbiya ko kuma ayi shi jami jamul mudakkar sal a shi wa ma ufiya annabiuna ko min annabiina ko wanne daga cikin su jami ne wanda da nan za ka gane cewa annabi din yana kasa da rasulu saboda shi rasulu babu wasita tsakanin sa da Allah kai tsaye zakka da Allah ne shi kuma annabi yana da wasita yana samun shu'uni da umuri da muqayyabat abubuwan ban mamaki na malakutu na almalakul a'la ta hanyar ilhami ko ta hanyar wasu mala'iku waɗanda yake alaka da su shi ne zai gaya wa waɗanda ya ga dama to saboda haka ne za ka gane wanda zai samu labari a gun wasu ko da wasuta bai kai wanda zai samu labari kai tsaye a gun mai labarin ba Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka babu sabanin cewa makamun zuwa tana kasa da makamun fara sabanin a nan shi ne menene bambancin su to tare abu ne shahararre za ku gani cikin littattafan tauhidi suna cewa ar-rasulu shi ne manzon da aka ba shi umarni ya isar da saƙo annabiyu shi ne annabin da ba a ba shi umarni ya isar da saƙo ba ma'ana kowanne ana saukar shi da wahayi amma wahayin da aka saukarwa manzanni an ba su umarni su isar wahayin da aka saukarwa annabawa ba a ba su umarni su isar ba wannan shi ne tafsiri bambanci shahararre a cikin littattafan tauhidi za ka gani to amma maganan gaskiya wannan kusure ne ba daidai ba ne abin da ya sa wannan tafsirin nasu yana nuna cewa su annabawa ba sa isar da sakonin Allah haka yake nunawa domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin ولا نبي الا اذا تمنى الف شيطان في امنيته wannan zai nuna maka cewa rasulu din da nabiyyu kowanne yana isar da sako kowanne yana isar da sako idan manzo yana isar da sako lokacin da yake isar da sako shaytanu suna fake tsaya a bayan fage mutane ba sa ganin mutane suna jin maganan manzon ne saboda haka idan manzon ya yi shiru sai shaitani ya ɗauko wani magana ya faɗa da irin muryar manzon sai su kuma mutane sai su ɗauka manzon shi ya faɗa kaga wannan yana kasancewa a lokacin isarwa ne ya ce wa ma arsalna min rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi inda cewa yayi wa ma arsalna min rasuli illa idza tamanna bai ce wala nabiyyi ba za ka iya cewa annabawa ba sa isar da sakonnin Allah sannan wani dalili ne kanti Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu yahkumu biha an-nabiyuna cewa a taura annabawa suna hukunci da ita ka taba gani ne yin hukunci baya isar da sakon Allah ai isar da sakon Allah shi ne hukunci cikin bayin Allah to saboda haka wannan yana nuna maka duk da wannan magana shahararre ne ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne maganan gaskiya shi ne bambancin manzanni da annabawa su manzanni suna da saƙonni nasu na kansu da za su isa kai tsaye suka samu a wajen Allah su kuma annabawa ba su da saƙonni nasu na kansu sai waɗanda suka samu abu a manzannin da suka yi zamani musamman a zamanin Bani Isra'ila a wannan zamanin da ake samun rasulu ake samun nabi yanzu a wannan zamanin akwai nabi ne babu rasulu babu nabiyyu sai manzon Allah. Duk bayanin da ake cewa menene rasulu nabiyyu tun ana magana a zamanin da ne. To a wancan zamanin su annabawa kamar yadda Ibnu Taymiyyah yake fada, su annabawa cikin banu Isra'ila tamkar waliyyi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yadda waliyyi suke karban saƙonnin manzo cikin Qur'ani, cikin hadisai, cikin lafiya da saƙonnin gudanar da mutane su warware iskalai da matsaloli na saƙonnin manzo, to haka nan su kuma annabawa a zamanin Bani Isra'ila littattafan da aka saukarwa manzanni wuraren da suka rikice suka dagule aka kasa fahimta aka kasa ganewa bayan manzanni sun rasu annabawan su ne suke warware suke tilla tilla da su. Shi yasa wancan aya da muka karanta da su Allah ya ce yahkumu biha annabiyuna, yahkumu biha annabiyuna. To saboda haka su annabawa suna ɗaukan saƙonnin manzanni su isar ba su da nasu saƙonni sai irin ilhama da wahayi da Allah zai musu mukayyabati, mukayyabati su san abubuwa da yawa ƙoyayyu waɗanda wasu ba su sani ba, tare da sanin cewa idan aka cewa mutum nabiyyu ba a ce mishi nabiyyu ba, ba a kira shi da sunan annabi ba, ba sai dan ya san gaibu aka kira shi da sunan annabi. Ko da sunan annabi din yana nuna ma'anar sa shine mai dauko abubuwa koyayyu gaibi ya gayawa jama'a. Manya-manyan sha'anunnuka na murmuka na Allah koyayyu a gaibi wanda zai dauko ya isar, wannan shine ma'anar annabi. Saboda haka baya akwai zaraba ta Islam, kasancewar musulunci bako ne wai a wannan zamani a ce annabin Allah kuma bai san gaibi ba. Alhali shi annabin Allah ma an kira shi annabin ne dan ya san gaibi, da bai san gaibin ba ba za ta yi mishi annabi ba. To saboda haka idan mutum ya ce annabin Allah bai san gaibi ba, kamar ya ƙayyata annabtan wannan annabi, kamar ya ƙayyata annabtan wannan annabin ne, saboda wahayin kansa ma'anarsa gaibi, wahayi ma'anarsa gaibi. Bambancin wahayi da magana haka, yanzu misali muna magana gaba da gaba a gabanku kuna ji na kuna gani na, wannan ba a ce shi wahayi. Amma lokacin da magana ya taho ba a ganin mai magana, ba a ganin mai magana sai jin muryan yake ake, kuma jin muryan ba ana jin shi a kunne ba ne, a jikin shi'uri, a hafa a shi'uri ake jin sa, shi ne ake cewa wahayi. To saboda haka wahayin kansa ma'anarsa gaibi, annubuwa ɗin kansa ma'anar nubuwa gaibi, annabiyu ko annabiyu kuma mai ɗauko gaibi ya fitar mutane su sani. To saboda haka yaya za ka ce annabin Allah ko manzon Allah bai san gaibi ba? Wannan gaya zababatul Islami ne, domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul innama ana basharun mislukum yace yuha ilayya, yace ka gaya muku ni mutum ne dan adam irin ku, abin da ya bambanta ni da ku din shine yuha ilayya wala yuha ilaykum, ana mini wahayi ne ku kuma ba a muku wahayi, wahayin gaibi ne ba ku san shi ba, ni kuma na sani. Saboda haka wannan shi ne bambanta ni da ku, amma jiki kowannen mu bashar ne. To saboda haka wannan yana ne daga cikin manya-manyan kurakuran da ake tabtawa a wannan zamanin, cewa annabin Allah bai san gaibi ba, gaya zarabatul Islami, inda wahayin ma ma'anarsa gaibi, nubuwan ma ma'anarsa gaibi, annabi annabi ne ba da labarin gaibi, sannan kuma a ce shi bai san gaibi ba. Tare da sanin duk da ba maudu'in gaibi muke magana a kansa ba, in an ce gaibu ba ya kamata jama'a su san shi cewa amrun misli amrun misli wannan ba na abu dai ya kasancewa gaibu abu wani amma abu ka kai ba gaibu yanzu cikin masallacin nan ga duk wanda yake cikin wannan masallaci shi a gare shi ba gaibu ba amma wanda yake gida ko da a wannan yake wannan cikin wannan masallaci a gare shi gaibu saboda shi a yanzu haka baya tare da masallaci baya cikin masallaci kai kuma da kake cikin masallaci a yanzu masallacin ba gaibu bane abu shi da yake gida yake waje baya cikin masallaci masallacin gaibu saboda haka amrun ne mai sannan kuma tare da sanin cewa babu wani abu ake ce ma gaibu abun Allah subhanahu wataala saboda raba abu a ce gaibu a ce shahada din an raba saboda mu ne wani abu gaibu a gunmu wani abu shahada a gunmu amma Allah kowanne abu shahada ne a wurin sa ba wani abin da Allah bai san shi ba balle ka ce wannan abin gaibu ne a gunmu Allah wannan gaya yana daga cikin kurakuran da mutane ke yi cewa Allah ne kadai ya san gaibu to ai shi Allah din abu ba gaibu ai ba gaibu saboda haka ce gaibu abu koyayye Allah bai san shi ba shine gaibu saboda haka komai shahada ne a wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala ya hada waɗannan abubuwa guda biyu allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya sannan anan akwai nukta muhimmiya inda Allah subhanahu wataala ya gabatar da ar-rasulu kullun ya kawo annabi wanda asali annabi ne farko kullu ar-rasulu yake zuwa ba zai yi misali ka zamo annabi ba gabanin a maka wahayi sai ka zamo fiti ba zai yi ka zamo rasulu ba sai ka zamo nabiyyi na ka zamo rasulu wanda abubuwa guda uku a jere suke as-siddiqu wan-nabiyyu war-rasul sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu kana siddiqan nabiyya sai ya kawo siddiqan zai ce da bi'a min an-nabiyina wa siddiqina wannan an kawo martaba na farko aka fara kawowa sai annabiyyu sai as-siddiqu sai kuma kasa da wannan aka kawo anan to saboda haka anan manzon Allah shi a kaman sauran annabawa ne wanda sai da bidayar nubuwa ya kai nihaya misala ba irin sauran annabawa ba ne saboda haka yake allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya da ya ce allazina yattabi'una an-nabiyya ar-rasula to shi ma manzon Allah kamar sauran annabawa ne ta hanyar tarihi siddiqanci annabta sunan ya kai rasul amma ayar ta nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta wannan hanya yake ba sannan hada ar-rasulun nabiyyu nan yana nuna cewa ar-risala inda an-nubuwa din gaba sai kayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu ne guda a jure nasa tukunan kamar yadda muka sha bayani aka yi fatakin ratakin risala da nubuwa din sai suka zamanto da yawa kowane manzo ya samu kowane annabi ya samu domin haka ne hakikan ne gaskiya risalar kowace rasulu nubuwar kowace annabi risala ce ta manzon Allah nubuwa ce ta manzon Allah azamunnukan su suna wakiltar manzon Allah ne wajen isar da sako suna wakiltar manzon Allah wajen isar da sako to saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum amma kenan kuma yake gaya wa annabawa gaba ɗayan su thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum wannan zai nuna maka cewa yanda manzon Allah ya yi duhuri ya yi duhuri ya fito cikin nan da gangan jikinsa to haka nan manzon Allah ya yi duhuri da duhuri ya fito a zamanin nukan annabawa amma a wannan lokaci ya fito ne a hakikannin sako ya fito a nuni ba da gangan jiki ba. Domin haka ne Larabawa ja'a suna nisbarsa zuwa ga ayyu, suna nisbarsa zuwa ga ma'ana. Ana cewa ja'a zaidu, ana cewa ja'a al-khabaru. Domin haka ne shi yasa a mu a gare mu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, da gangan jikin sa ya bayyana cikin wanda suke zamani tare da shi ma sun gan shi a cikin su, kuma da nurinsa ko da hakikaninsa ne ya bayyana. Duka kuma Allah ya ce ja'akum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum thumma ja'akum rasulun muhaddithun lima ma'akum. To domin haka ne dukkan annabawan suka zo suka kasance kuma al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Domin haka suke imani da shi, thumma ja'akum musaddiqun ma musaddiqun lima ma'akum, la yake musu da tu'minanna bihi wa latansurunna qala aqrartu wa aqadtum ala zalikum isri. To saboda haka ne anan ar-rasul annabi suka hadu الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الأمية التي الأمية في وند بيئية رجسوه بيئية كراتوا باوي وند بايا رجسي بايا كراتوا كما يدهي شهرة ناكا شيواني بايا رجسي بايا كراتوا بايا نسو بيتان رجسوه بيئية كراتوا جاسن يا مبايا رجسي جاسن يا مبايا رجسي amma al-ummi wanda kai iya ko kai iya kawo wannan kalma ce muhimmiya a risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da zai nuna maka wannan kalma ita ce shi manzo sallallahu alaihi wasallama ilmi shi ba shi da alaka da rubutu ko al-qalam, ilimin shi ba shi da alaka da karatu ko karantarwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda duk ilimin da kaga yana da alaka da rubutu ko alƙalami ko karatu da karantarwa, to ilimi ne wanda yana da iyaka, yana da iyaka. Saboda rubutu sai da tawada, tawada dai iya ƙarewa, ko sai da in biyu zai iya ƙarewa in ya ƙara cikin ilimi. Karantarwa malami sai iya rasuwa karantarwa. To saboda haka shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama babu kalmar da take da shi irin kalmar al-kubbi. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa la taqutu fi yaminika idan lam tabal mukminuna, wanda bai iya karatu ba ma amma ake yazo da ilimin irin wannan zuci ilimin da ya shafi duniya, duniya addini, duniya mu'amalar duniya, shari'ar duniya, hukuncin duniya da na lahira da na wanda ba abin da ya gani illa billah jalla jalla ya bayyana wannan ya wuce zaya a duniya. Sannan wannan kalma ta al-kulli din zai nuna maka cewa abu rubutu ne ko karatu ɗin manzon Allah ne ya kawo. Shi da bai iya rubutu ko bai iya karatu ba ya zo da ilimin, sai ilimin aka buƙaci a rubuta shi. To a nan ne rubutu ya zo, a nan haruffa suka fito. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. زين نونا مكا سولا رباوا بعثنا حيقو بسل ولي إتاج ولي منزول ولي إتاج جبنو رآي جمال الله. سبو داك سوبا بيوزنا انك جبنا ربي يا إيوزنا ya je kun yahudawa ya koyi ibriya yaren yahudawa, kuma da rubutu irin da yahudawa, ko ya je kun nasara ya koyi turanci da rubutu kalmomi irin na girik na haruffa na rum na tibawa, amma ba shi da harufa alifun ba uta uta ba da rabi ba shi da shi manzan Allah shi ne ya zo da alif da ba uta ta uta ta uta har zuwa ya shi ne ma'anar kowanne zai ba su kunyayya rasulan shi ne ma'anar allazina yattabi'una rasulan kunyayya domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo adadin rajin shuru'in jari su goma sha hudu farko farkon wasu shuru'i wanda aka haɗa su ilmu suhairar nan kafaka ya kawo sad ya kawo la ya kawo ha ya kawo fi ya kawo ha ya kawo ya ya kawo ra ya kawo ali ya kawo min ya kawo nu ya kawo ka ya kawo ka ya kawo ai ya kawo ka su goma sha hudu waɗannan su ne adadin rabi na uku jai a sha takwas sha hudu shi ne rabi waɗannan su sha hudu nan kuma suna da suna wakiltar wancan sha hudun da ba a ambata ba domin haka za ka ga akwai fi'il a cikin waɗannan haruffa fi'il tana wakiltar shi ne ya tsoho za ka ga cikin waɗannan haruffa akwai ƙa ƙa mai tsoho tana wakiltar ƙa bada ta mana tsoho tana wakiltar ƙa mai tsoho za ka ga shi akwai ƙa mara tsoho tana wakiltar ƙa mai tsoho haka ne kowanne harafi cikin harufan da babu to akwai wani harafin da yake wakiltar wakiltar sa a cikin waɗannan harufa sun goma sha hudu idan ka kasa gano harafin da yake wakiltar wani harafi a ciki ka yi usulin iliminka kana da karancin ilimin tahajji ko karancin ilimin rasul ko ma asali kana da karancin ilimin malifa saboda waɗannan haruka suna da ilimi suna da aswat suna da sauti suna da salo da abubuwa da yawa wanda ta wannan ne ake gane wakiltar haraji da wani haraji da to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira manzon Allah da yafi sun san ya ɗin haraji ne ya yi ya uba ya utiru sunan manzon Allah dan ne aka kira shi yafi dan ne aka kira shi baha ba'un da ha'u domin a nuna cewa in ka ga haraji manzon Allah ne ya kawo saboda gani ana ba wa mutum suna da abin da shi ya yi a jiki misali in ka kafa gari sai a farko sai a kira garin da sunanka shi da aka samu sun su yi rufari garin da yusuf ya kafa shi yusufari garin da yusuf ya kafa shi za ka gani sunayen garuruwa da sunayen mutane saboda su suka kafa wannan garuruka shi aka ba wa manzon Allah suna da harafi ya shi ba ha saboda abu haruka ɗin manzon Allah ne ya kawo to ta wannan za ka gane cewa babu wani harafi cikin haruka ba ke kana karanta wannan harafin harafin yana nuna maka Allah alimahu min alimahu shahidahu min jahiyah dalilin wannan ne ubaye iyayenmu suke cewa Qur'ani tun daga bakara har lafi Qur'ani yana da gaurin da Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya mujawwidi anzala qur'an karim rumrihi sai da godana shi muhammad bin mai fara shi ko ya man yuwwidi ko ya man yuwwidi anzala qur'an karim rumrihi yawon da Qur'ani daga bakara har nanu ya sauka saboda ya fi kofin sa saboda ya yi wanda kuma wannan ba kawai su bane Aisha ma ta kawai wannan ta sake cewa a tabbara Qur'a ta ce wa wanda ya tambaye ga halayen wannan Allah kada da an kada ka kada ta da kurkun Qur'a ai ce ta kawai cewa ta zibo'in manzon Allah Qur'ani ne ba suratu yasin ko kanu ko tabara ko zawaka ba Qur'ani ne fito daga basara har naji naji to shi ne halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka wannan kalma ta ummi dinnan tana nuna maka da wannan kalma alladhi yattabi'una rasulan nabiyya ummiya الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. wannan ma babban magana ne, shin manzon Allah tarihi da ne a rubuce cikin littattafai wannan da suka gabata, ko shi ɗin ne kansa a rubuce, ko shi ɗin ne kansa a rubuce? wannan dai ina tunda kai bayanin da muke na baya, sun maja a kuma rasulun musallin lima ma'akun sunna da su umarnin da jini wa da sallin da zai ina tunda kai wannan. in har manzon Allah الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل شيء وندا كي سامو سأعو شيء أقوله كي سامو سأعو شيء أقوله شكل التوراة شكل إنجيلا من ذلك أقو شيء من ذلك أقو شيء شكل التوراة إنجيلا إذا سأقول التوراة إنجيلا هكذا ko ba shi da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me ya kawo sunan sa? To saboda haka abubuwa ne bayyana mu cikin nan Qur'ani, amma ba mu da hausa, ba mu gane. idan sakon Annabi Musa, sakon Annabi Isa, manzon da Annabi Musa, manzon da Annabi Isa ba shi da alaka da manzon da Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam. me ya kawo sunan manzon Allah sai Allah ya yi shi da ku sai da ku tsawa to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin matsaloli masu tunje kai amma to abu a kai to shi ne har ibnu taymiya yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana nabiyyun وآدم منجذب في فيه ني النبي الله ني النبي آدم أدوك فيه فقولي أنفاقه فأجينا جيابه فقولي أنفاقه بأبيد ومن تقول جاذب آدم فأدوك فيه من كان الله كيف يبقيني يكسوا أن قدر أدوك فيه Allah ya hukunta ya kaddara zai tafi da su. to wannan shin akwai abin da Allah bai kaddara ba wannan haƙiƙa ba fa'ida in Allah an yi kaddara ne mu din nan ma gaba ɗaya a nan kin a halitta kin da ba za a halitta Allah da Adam an kaddara za a halitta ba mu da Allah saboda haka manzon Allah yana magana ne a kan cewa kafin annabi Adam a halice shi ɗin yana magana ne samuwarsa ta riga samuwar annabi Adam a duniya. abinda yake magana a kai ne saboda menene samuwarsa ya riga samuwar annabi Adam kawai kuma idan hankalinka ba zai iya ɗauka tayaya za a ce manzo Allah zuriyar annabi Adam bai bashi shi da ba sannan a ce kafin a halicci annabi Adam kuma yana taya kwakwalwar da zai iya ɗauka ba abin da yasa dole ka yarda da wannan saboda shi aka ce wa mutum ko aka ce wa mutum akuya ko abu akuya ko kaza kaza duk abin da aka ce ni abu kaza ana duba bayyanar sa a wannan duniya an ce ma mutum ne a wannan duniya ko ce kafin ka fito wannan duniya ba a kan kafa ka ce ɗan adam ko ba shin Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo maganin halitta sam wardar kalli da insani mun kula da su ne kuma da Allah ya kunshi tsari mafi kuma kalli da nufata ala kasar ma kalli da ala kasar mun kula da ma kalli da rubu ba ta izam ka sarau da izam da ama ne yake kun ba aisha ala kalkan akhar to kai din ai kalkan akhar kai kalkan akhar to kafin wannan kalkan akhar din dan adam kafin ta kai ne ne ba a ce maka lalaba to domin haka ne za ka ga cewa manzon Allah ya fito ga shari'a cikin wannan duniya a wannan amma da ban a fito wannan duniya ba a sifar ba a sifar da manzon Allah da shari'a ko ne bi a ce maka duniya ne ka ja a kuma Allah ne mun yi kitabun mutum shi da ke shi ko abin da ake ce ma al-haqiqatul muhammadiyya wannan nuru ne da al-haqiqatul muhammadiyya shi abu guda ne ko daban-daban ne su ba yi mun sabai su ba yi mun sabai tare da sanin cewa a hadara a hadiyya banda al-haqiqatul muhammadiyya ba su kome ki shi ba wancan hadara din ake cewa hadarar shari'a a lokacin ana ce wannan mutum ne wannan aljanni a za ce wannan akuya wannan kaza wannan sa duk babu duk a haɗe ne kawai gaba ɗaya to ba a sifar da mutum a ce shi ɗan adam ne shi bashar ne shi aljanni da ya fito wannan duniya ne manzon Allah ya yi zama to bashar to inna ma ana bashar ne idan har yanzu wannan mutum bai fahimce shi ba ya kwatanta da abin da abin da Annabi Isa ne ya ce قول الأكبر هذا أكبر عن ذلك إلا من المسير في كبر مريم رسول الله وكان يسلو ألقاها إلى مريم ومن جميل وروح منه شيء عن ذلك إساءه روح الله روح الله فلنقم شيء عن ذلك إساء كلمة الله كلمة الله أنا نحن كله تو روحي نا الله kalmar da Allah da abin da ake ce ma na Allah ne abin da gobe an samu abin kafin a samu annabi Adam alaihi salam to shi annabi Allah shi ta kuma me ake ce ne Isa ibn Maryam Isa dan Maryam shi ma bayan da shi ne bayan da shi ne to kaje kenan in ka duba kasancewar sa kalma kai ko shi ma ya riga Allah ta da Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kalmar Allah da wannan duniya shi ruhin Allah da wannan duniya ya riga Allah ta da Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ka yarda shi kalmar Allah shi ka yarda shi ruhin Allah saboda du'ari ne fa to kamar wannan ne in kuwa ka yarda Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah shi kalmar Allah da wannan duniya shi shi abu da wannan ne ya riga Annabi Adam alaihi salam kuma ka yarda Annabi Isa dan Adam ne shi ma ko dole ka yarda da ana da shi wa Adam mun shi shi ne shi ne allazi ne shi ne mu maktuban inda kuke tsara shi shi anan ya ce shi tsawaki wa injili saboda ne ne ku ne da fara da kake kirma a magabatan amma Qur'ani ya ba mu labari cewa manzon Allah sha'ani shi da mariki yana cikin wasu dukkan banzan sannan sai Qur'ani mai ya ba mu labari cewa shi ne mai yi wa annabawa wa'azi shi ne mai yi wa mala'iku wa'azi ko kuma ba wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci a yi face manzon Allah shi ne manzon wannan abin shin dai abin halittar Allah ne shin dai abin bawan Allah ne wannan abu manzon Allah ne manzonsa shi ta aka fara tsari da cewa tabarakan nabi da zan sukana a da'abdi bi yakuna fil alamin nasira aka ce annabi annabi da aka aiko maka ya maka gargadi akwai wuta shi ne annabi illa salati halabi da aka tsara tsari wala ne ke tabarakan nabi da zan sukana a da'abdi bi yakuna fil alamin nasira يكون النذير من عالمنا العالم من فيه جدا حديثين لأنه سبحانه وتعالى يا عزيزة شخص أو جلد قومي كي كي سمع قومي جلوسة سياسي ما من جل الله فيه جدوه سياسة الله أقول أقول لك كي كسد سياسي أفنكتا sama da mala'ika a girma wannan abin da za Allah ya yi shi ne da kuma da adalci da tsira shi ta Allah subhanahu wa ta'ala akan mala'iki ke cewa wa man yakun minhu illiya ila hukumi fa zalika hukmun shari'a hakan mala'iku Allah ya yi wannan aya ce ta Qur'ani a cikin Qur'ani ake wani din mala'iki ake wa mala'iku da tunda a Qur'ani an yi wa mala'iku wa'azi to manzon Allah annabi mala'iku ka bayyana wannan hoto a cikin Qur'ani aka ce da mala'iku wa man yaqulu lahu inna ilaha illa duk wanda ya kura cikin mala'iku yace shi abin bauta ne ga Allah misali ka ga shi ya babu shi kamar da kai a Qur'ani zaki ma in kai kaza kai dan sani haka ga yawa mala'iku su kuma ku kura ku kai kaza ne kaza ku shiga cikin Qur'ani wannan zai nuna ma Qur'ani littafi ne manzon Allah kuma manzon shi to saboda haka ne karka duba shi saura shi wani injili ne a nan ka dauka ko kawai shi wanda ne ka kai da shi zai haka ambaci manzon Allah wannan ambaci manzon Allah nan ya zo cikin injila da nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي يَسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَن تَجِدَ عِندَ مَغَانِمَ دَاوُدَ كَيْفَ يَأْتِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي يَنَا إِشَارَةً وَمَنِ مَنْذُ wannan manzon yake ne ya'ati dai sai abin da kaga an ce ma a ta ya'ati yana zuwa abin yana nan ne ba a wani yana haka ce ya'ati dai kamar ka ce wani ne a gida zai zo ka fara shi ne sai ka ci yana nan a gida wannan shi zai nuna mana kasantuwar manzon Allah a wannan al'umma ba shi ne farkon sa ana farkon manzon Allah ba wai haihuwar sayyida Amina ba wannan nuru ne da ya abunan lahi nurun wa kitabul mubin ke shi ne farkon samuwar manzon Allah ta baba shi da annabi Isa yake ji rasulin ya'ati yake yana fice yana fice yana zuwa har yake yi sunan sa yake isu ru'a har ta ga yaron da ba a ji shi ba a san shi wanda baya kuma yana da shi a saba ne da saboda haka wannan duka yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon manzanni ne annabawan annabawa ne duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko min kankanta a cikin ko min girman sa manzon Allah ne manzon wannan abu zan bayar da insha Allah idan ka tsara
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى دبالاً تعطيري نعم akramaka Allah ne tambayar mu ko yana cewa menene hukuncin wanda yake cin abinci bayan an yi as-salatu a wasu masallaci din bai a masallacin ambozi ba na'am wai menene hukuncin wanda yake cin abinci an yi as-salatu a wasu masallaci din bai a masallacin ambozi ba
a mun sha bayani wa azumi wa cewa as-salatu ba ta zama hujja ne yake saboda mutum ne ta kai wajen yin sunnah ta dokara da kai do in kai din yanki wa al-hijr dai ko da ba ta as-salatu ba bai hadita ko ba ta ba ta ba hujja da cewa ba ta ba kana da tarihi ne cikin addini. Kamar yadda kuma ko da an sa as-salatu ka duba agogo tarihi ne cikin cikin addini da yau. Ba ko da kuma as-salatu. As-salatu ne da ga abu ba mu. Za mu yi shi ko. Saboda haka azu ba shi da alaka da ta. Illa ya ka muhimmancin sa as-salatu ne shi ne yana fadakar da musulmai cewa ba lokacin sako to ko da bai yi ba ya fita mun yana ina da cikin jami'an da malamai suka rajja cewa kana as-salatu cikin dare yadda wuce a wannan zamanin da take duniya saboda wanda ya kawo muku wannan fatawa a cikin lafiyar da albani shi kai shi ya yi kirari da cewa duniyar musulmai gaba daya suna ga as-salatu da dabda dabda iqama ba as-salatu ba kira sallah ta farko ba wai da ya dogara da su da su ce wani mutane guda biyu zuwa uku yayi wa hadisi zuwar fahimta kamar yadda ya fa shi muhaddisi ne malami ne na takriri amma ba malamin istinbatu ko kunshe ko kunshe cikin hadisi ba ne wannan ba matsayin sa ba sai fada ko kusuri to saboda haka na daya as-salatu kana sawa kiran sallah na karshe kiran sallah ga da shi ba ta da ta sannan na biyu sa ba a dogara da as-salatu wajen su ana dogara da kai ne saboda haka sai iya kokarin ka da ka samu sakamakon nuni shi duk da yana shirjiwa kullu cewa lokaci kaza a cikin asibin jari misali kamar jiya sai su ne da yin bin hamsin da daya a cikin jari su da yin bin hamsin da daya su da ashirin da takwas ne su da yin su da ashirin da takwas ko jiya ke ne ko ce ko kaji ba jiya su da ashirin da takwas yake iya zuwa yana da yake iya kawo mun je mu ci iya da zai yi ya kuma yi da mutum ta nan da kake kuje da rai ka kuku da rai ne ka gama to na
now azra mata na da tunga na da yana ta menene ingancin koyi sajjanci yusula a masallaci yana da asali wai
yin suna da abuwa da masallaci gujewa wata bid'a ce zuwa wata bid'a ta ma saboda waɗanda suke ce yin suna a tara jama'a a cikin a raba minti da goro mutane su ji daɗi su yi murna a yi tsoron ƙur'ani a yi addu'a su ke yin bid'a ce saboda rowar kar a jama'a ji shi a ci kar a raba minti da jinzau da dabino su kuma sai suka fada wata kuma bid'a daban na kuma tambayar wani cewa in har yin suna da safe cikin yin suna da safe akwai ayyukan alkhairai da yawa da yi ana dafa su ci galibin wanda su suka zo suna su karya wannan ba wani shari'a da zai yi kuma ba a kai ne sannan kuma za a raba naira 20-30 iyaye za su samu naira 10-20 da yi suke ji za su ba yaran su kudin makaranta ko ba haka ba za a raba dalilo da kuɗi da goro a yi hajji ko ya yi wa manzo Allah salatu wa ta'ala ma a yi wa Qur'ani duk da wannan abubuwa idan kake yi a ce a ina ta fako kuma rada sunan a masallacin a wurin hajji mun ya ji shi da yi ko ba dai a da umu a kan da jama'an da kuma ya yi shi ne manzo Allah ya rada sunan da su ba shi ke galibi matsalar matsayin zamani ke a gujewa a faɗi abin da ya ce a zo kan wani abin da kuma ba a samu da yin sa ba a hadisi a kan kan ke nan babu wani hadisi da yi ban da ruwa eh ban da ruwa ba a kuma ta faru a bai shi mutane da shi alhaji suna alhamdulillah al-imam bukhari shi ne zai ta al-adab al-mufrad wajibi ya rada wa babu ma'azuba amma duba ake cewa suna kamar yadda za ki alwali ma aure amma duba da ba ki suna ke al'adar hukuma wanda al'imam Bukhari ya sa ba ki suna saboda haka babu dalili a zuwa da suna da asuba asalin ma in aka raɗa wa yaro suna da asuba ba zai yi albarka ka gaya kowa saboda albarkan yaro shi ne alkhairan da ake yi a ranar suna a ranar sunan su mutane dari a cikin ku a ranar sunan su an yi sadaka naira dubu ɗaya da dubu biyu a ranar sunan su an yi wa manzo Allah salati da yawa a ranar sunan su an yi tsokon Qur'ani wannan alkhairan sai su zaru su yi shi ka raka musu suna a koye watakila da jari dai su da limani kawai da wasu mutane wanda su suke uku su kuma su ce ba minti ba shekau ba tsokon Qur'ani ba komai ya ga yaro ya zama ya farka saboda haka mutane su mai da harshe ne da fatiyoyin zamu na
haɗu a zuwa kan nasu ba na karshe wai idan mutum yana alwala da farko idan ya wanke hannu zuwa nan ilon hannu to idan ya tashi wanke nan zai shigar da wajibi zai shigar da wannan tafanu ko ba zai shigar ba
a wannan shi ne bambancin wankewa a zuwa kuɗi suna wankewa zuwa birkaɗi kuma ya zama domin ba shi cikin kenan saboda haka an tafi shi ne in ka riga ya ka wanke zuwa kuɗi in ka zo wanke zuwa birkaɗi ba za ka shigar da kuɗi ba saboda ka yi suna shi cikin shi amma in ka shiga kuma ba komai haka eh in kuma a taimama ne aka cin wannan zuwa kuɗi shi ne fa'ida zuwa nasa sun kula shi ne suna
na a da wakan lawa na neman shawarwari ne na farko ya ce akwai masu tattara da karatu alkur'ani a cikin masallaci lokacin da ake tafsir wani shawara ya kamata a ba su saboda suna da ɗauke hankalin mutane na biyu kuma wani ne ya ce wani yana yi mar abubuwan da bai dace ba abin da bai so me kamata ya bare shi
a masu wani da suka zo misali itikafi au ko kuma sun so ma ibada masallaci saboda haka abin da ya fito musu a shawa shi ne tun da awa ɗaya ake tafsiri da ake Qur'ani to na bi tafsiri da bayan sun gama a samun karuwa na wa'azin mutane da aka mutu su sai su shiga gaba da idan kuma ba su niyyar haka ba su dinga karatu a cikin ne sun da karatu a tsofar shi saboda kada su kaddantar da waɗanda suka zo kuma taurari taurarin tafiye da yana wanda shi ne a matsayin shawara sannan kuma batun wani yana masa wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba manzo Allah sun taɓa da ya kamata ka koyi da shi sun san ka sanya ba a sauna ma ba a jini da ba a mutu ba ba a dawa da biyayya da ba a nuna masa ba babu gaban da ba a masa ba babu hasadan da ba a masa ba shin wannan gaba da aka masa hasadan da aka masa ya hana addini da ya rayu duniya eh ya hana manzon Allah ya ci gaba ya dawo da manzon Allah baya to saboda in kai koyi da shi ne shi ne bismillah da idaya idaya da ake maka to za ka gane ci gaba ne daukaka ne a gare ka har wani wani ne ke cewa duk lokacin da aka yi shi wata idaya aka shintar da shi aka yi tushen sa aka wulakantar da shi yake murna da kuma shi da dariya yake kasancewa an yi shi abin da aka yi wa manzon Allah eh ko Maulana ce Ibrahim ya a wannan tarihi saboda kuduwa da wirasa da ya samu Muhammadiyya sai wahala a samu wanda aka yi idaya aka taku da aka yi shahara a duniyar yau irin da kana shi amma ka duba lamarin su din da yake eh lamarin sa ya kai ya kawo ga kun ba ka duru a cikin sa ba kai ba kowa ba ko mun san Qur'ani ka ko mun yi dinka inde haka in kuma zuwa gare shi baka ba ka shiga cikin duru din sa ba da jama'ar sa ba ba a yi da kai ba ko mun san kuma da haka duk wannan kuwa ce iyayenmu shehunanmu malamanmu idan suka ce cikin abubuwan da aka musu a rayuwarsu ku za ku da su ma ba a koyi ba shi ne aka tsara maka alai ko wani aka musu Allah wani kuɗi fadar ya yi da san idan fasu ne hauli da haka yi kuma da haka dukkanmu a haka yi zama su a cikin kuwa su a gare mu ni hakuri sun da bayan fasali da aka rahu da isa kai abin da ake masa wata rana sai da bani to sai za ka kai inda ba a da Allah ya samu da shi sai sai da addu'a